رسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta talata a yau muna 13 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa hudun watan hudu miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin ma'anonin alqur'ani mai girma muna cikin sura ta 79 wadda ita ce suratul naziat wadda take kumshe da ayoyi 46 sannan kuma wannan sura ta safko bayan safkan suratul naba'i ajiya mun ji kusan ayoyi guda 5 na farkon wannan sura tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala wan nazi'ati gharqa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu fizgiran kafiri fizgewa wan nashitati nashda Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke cire ran mai imani a cikin nutsuwa wasabihati sabha Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke ninkaya yani suke daukan rayuka na masu imani sabhan ninkaya fasabiqati sabqa Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke gaugawa wajen tabbatar da umurnin Allah subhanahu wata'ala falmudabbirati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke gudanar da umurnin Allah subhanahu wata'ala ku yi kaza ku kai kaza ku bar kaza duka waɗannan mala'iku suna tabbatar da duk abin da Allah umurce su to waɗannan rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi zai ja hankalin mai imani ne akan wata rana shine Allah ce yauma tarjufur rajifa ko ka tuna musu ko kuma ka musu bayani akan wata rana wadda tarjufu za ta yi girgiza ar-rajifa mai girgiza tatba'uha ar-radifa sannan mai biya mata za ta biya mata a bangaren da ya shahi tashin kiyama abinda ake nihi da yauma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifa yauma tarjufur rajifa shine ranan da za a yi busa a cikin kaho busa na harko tatba'uha ar-radifa mai biyo mata za ta biyo mata shine busa na biyu to waɗannan ayoyi guda biyu Abdullahi dan Abbas yake cewa yace huma an-nafkhatani al-ula was-thaniya abinda ake nihi da waɗannan ayoyi guda biyu yace su ne busa guda biyu da za a yi da na farko da za a yi a lokacin da kowa zai mutu da na biyu da za a yi a lokacin da kowa zai taso a shine yake cewa kamar yadda Imam Mujahid da Imam Hassan da Qatada da Imam Dhahhak da wasu daga cikin malamai suke cewa suka ce yauma tarjufur rajifa kenan shine wannan busa na farko sannan kuma tatba'uha ar-radifa shine kuma busa na biyu to wannan busa na farko yana fadar Allah subhanahu wata'ala yauma tarjufur rajifa yana daidai da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa a cikin suratul muzammil cewa yauma tarjuful ardu wal jibalu a ranar da kasa da duwatsu za su girgiza kenan wace rana ce ita ce ranar da za a yi busa na harko wasaniyatu hiya ar-radifatu ka qawlihi wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida shi kuma wannan shine na biyu a ranar da Allah subhanahu wata'ala zai sa a yi busa na biyu daga lokacin kuma kowa ya rika fitowa daga cikin kabarin shi al-imamu tirmizi shi da imamu ahmad Allah ya rahama a gare su suke cewa haddathana waki' haddathana sufyan ibn abdullahi ibn muhammad ibn aqil ibn tufail ibn abi ka'b an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'atir rajifa lalle tabbas kiyama ta kusanto tatba'uha ar-radifa wadda za ta biyo mata ita ma tana biye da ita kenan busan kaho na harko ya zo saura na biyu me ake nihi da ya zo saboda lokacin yin nashin ya kusanto mazala yake cewa ja'atil mautu bima fihi mutuwa ta zo da abin da ke cikinta فقال رجل سي وني متو يكي تشيوا يا رسول الله يا مايكن الله ارايت ان جعلت صلاتي كلها عليك يا مايكن الله اذا نسني صلاتي نا غبا ديا يا زمانتو صلاتي ني نيكي اغاريكا يا مايكن الله مازال يكي تشيوا اذا يكفيك الله ما اهمك الله مي غيرما دغوايا زي يسر مكا دو وان ابن دي داميكا من دنياك واخرتك na daga duniyarka ko lahiranka duk mutumin da ya yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah zai cire ka daga cikin umci duk wani damuwa da kake fama da shi Allah zai cire ka daga cikin shi sannan ya daga cikin ladubba na yin addu'a a lokacin da ka zo yin addu'a ka fara gabatar da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka kammala roƙon abinda zaka roƙa kuma ka cike da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan alama ce akan cewa Allah mai girma da buwaya zai amshi wannan addu'a taka shine wannan mutum yake cewa ya ma'aikin Allah zan sanya salati na a gare ka gaba daya kenan kaga wannan iya daga cikin mi iya daga cikin alamu na shirya wa lahira yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ya ce ja'atil mautu bima fihi mutuwa ta zo da abin da ke cikin ta kawai kai tsaye wani sai yake cewa ya ma'aikin Allah zan sanya salati na gaba daya a gare ka manzo Allah ya ce idan in ku kai haka Allah mai girma da buwaya zai isar maka da duk wani abin da ya dame ka a duniya ko lahira sannan hadisi na biyu wanda yake da irin wannan ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza zahaba thulutha al-layl ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kaso biyu ukun dare ya tahi thulutha al-layl kaso biyu ukun dare idan ya tahi idan ka raba dare kashi uku idan kaso na harko ya tahi kaso na biyu ya tahi kenan saura kaso daya a cikin uku idan wannan lokacin yayi qama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi fa qala sai ya ce ya ayyuhan nasu zkurullaha ya ku masu ya ku mutane ku ambaci Allah ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifa ja'a al-maut bima fihi ku shirya wa mutuwa lalle tabbas tana dab da zawa a gare ku to wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala yawma ranar da tarjufu rajifa mai girgiza za ta yi girgiza shine busan kaho na farko tatba'uha radifa sannan mai bi mata tana bi mata shine busan kaho na biyu idan wannan abun ya zo me zai faru Allah ya ce qulubun yawma idhin wajifa wasu zukata zukatan kahure a wannan rana wajifatun suna cikin tsoro da furgici Abdullah dan Abbas yake cewa wajifatun ya'ani kha'ifatun lalle zukata na kahurai a wannan rana suna cikin halin damuwa suna cikin halin tsoro malai ce wa kaza qala mujahidun wa qatada haka mujahid yake fada haka imam qatada suka fada cewa qulubun wasura wasu zukata yauma idhin agoba kiyama wajifatun suna cikin halin tsoro wanda kuma duk mutumin da bai aikata alheri a dan gidan duniya ba ya sake ya mutu ya bar duniyar nan hali tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala yana kan halin da Allah bai yarda da shi ba to tabbas gobe kiyama zai tashi a cikin wannan yanayi na kasancewar zuciyar shi tana cikin halin tsoro Allah ya ce absaruha khashi'a bayan zukatan suna furgice sannan kuma ganin su waɗanda wannan zuciyar ta su take furgice ganin su idanun su daga kakalla khashi'atun ya'ni zalilatun haqiratun kaskanciya ne tana walakanciya kaga mutum yana kallo shi da kai shi kallon da yake kallon walakanci ne yake yani idanun shi a cike suke da walakantuwa to wannan shine halin duk mutumin da bai aikata alheri a nan gidan duniya ba zai tashi gobe kiyama idanun shi da kai daga an kalle shi an san mutum ne wanda yana ji har a cikin kokon zuciyar cewa shi ba wani kayan gaba sa bane ba Allah kiyaye absaruha khashi'a ay absaru ashabiha wa innama udhifa ilaiha lilmulabasati ay zalilatun haqiratun bima anayat min alahwal zaka ganta kaskanciya wala kanciya saboda irin tashin hankalin da dan adam ya gani a wannan rana ubangiji subhanahu wataala yake cewa yaquluna suna fada su kafure anan gidan duniya a yaquluna a inna shin mukin nan da muke rayuwa lamarduduna yanzu mu abun maidowa ne mu sake rayuwa fil hafira a saman wannan doron kasan da muka tafi muka bar shi suna ga tunda sun tai sun bar duniya ya za a sake komowa yaquluna suna fadan a iza a inna shin muqin nan lamar dudu na za a maido mu yani abun maidowa ne fil hafira anan gidan duniyar nan Maliki cewa ya'ani mushriki Quraishin wa man qala biqaulihim fi inkaril ma'ad. Wannan magana ce ta kafirin Quraishawa a wancan lokaci, sannan kuma da dukkan wani mutumin da yake inkarin tashin kiyama shi ma haka zai rika fada. Yanzu idan muka mutu za a sake tayar da mu, za a yi kaza. Wannan kuma wani abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yastab'iduna wuqu'al ba'th ba'da al-masir ila al-hafira wa hiya al-qubur. Suna nisantar da cewa ai ba zai yiwu ba a sake tayar da su, su komo su rayu bayan sun kasance a cikin kabarurukan su. Haka Imam Mujahid yake ambatawa, wa qad tamazzaqat ajsabuhum, gangan jikin su ya ciccire, ya komi ya lalace. Suna ga cewa bayan sun zamanto waɗannan kashishuwa, a idza kunna, suka ce idan muka kasance, izaman kashishuwa, nakhira ay baliya, nakhira kashishuwan da sun riddige babu su suma a karan kansu. Suka ce idan muka zamanto haka za a zo a tayar da mu, sai suka yi inkarin tashin kiyama, suka nuna cewa ba haka nan bane ba. A idza kunna izaman nakhira, يعني عظاما باليا. قال ابن عباس وهو العظم yake cewa shine kashi a lokacin da ya zamanto ya riddige. Suka ce in ku haka ta faru shine, qalu suke cewa, tilka in ku haka ta faru cewa aka sake tayar da su, tilka idan karratun, to wannan taduwa ne khasira, wanda yake cike da asara. Ka duba taurin kai da taurin ido, tunda kun san kenan la'alla ana iya tada kuma kuna shakka, to me yasa ba za ku yi imani ba saboda koda an tada ba ku da matsala? Amma ku biyo zuciyarku, idan kuka saki kuka mutu kuma ai aiki ya riga ya kare. To shine Ubangiji subhanahu wataala yake ambata su abinda kafirai suke cewa. Yaquluna, suna cewa, a inna shin muqinnal lamarduduna, abun maidowa ne fil hafira, a cikin wannan rayuwar kenan a saman wannan duniya. A idza kunna izaman nakhira, idan muka mutu muka kasance kashi, kuma kashin ma nakhira, wanda ya riddige ya kare. Qalu, suka ce, tilka in ku haka ta faru idan karratun khasira, lalle komowa ne wanda yake cike da tabewa da asara. Basu ma sani ba sai sun je gobe kiyama san ga yanda al'amarin yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Abdullahi ibn Abbas yake cewa da shi da Muhammad ibn Ka'ab da Ikrima da Sa'id ibn Jubair da Abi Malik da Imam Suddi da Qatada, suka ce al-hafira, suka ce al-hayatu ba'da al-maut, rayuwa bayan sun rige sun mutu. Ibn Zaid yake cewa al-hafira, suka ce an-nar, yace a lalle tabbas, suka ce in kwa aka sake maidowa, aka sake maido musu rayuwa, to wannan alama ce akan cewa su ai mutu ne. Malik yace wannan hafira din ka kiraye shi ka ambata shi da cewa sunaye daga cikin sunayen wuta, kana iya faɗin haka. Shi da abinda Ibn Zaid yake cewa, sai yace wa ma akthara asma'uha, mi ya kai yawan sunayenta? Ita wuta tana da sunaye da yawa, ita ce annar, ita ce aljahim, ita ce saqar, ita ce jahannam, ita ce hawiya, ita ce qari'a, ita ce hawiya, ita ce hafira, ita ce laza, ita ce hutama, da sauran sunaye makamantan wannan. Mai kama dan adam ta yi daga-daga da shi, ta kare da shi cikin ibtawa ido. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Shi ne Allah yake cewa lalle suna faɗan cewa tilka idan karratun khasira, karratun khasira. Muhammad ibn Ka'ab yake cewa qalat quraish la in ahyana Allah ba'da an namuta, suka ce wallahi in Allah ya rayar da mu bayan mun mutu, na Allah sake rayar da mu, suka ce la nakhsiranna, tabbas zamu asara, zamu zama tun asara ne, tabbas kuma haka ne. Tunda su sun kare tashin kiyaman ne, alhali kuma su ma da kansu suna shakkan cewa, tunda wanda ya zo musu da bayanin cewa in an mutu nan za a taso, wani mutum ne wanda ba su taɓa jarraba ƙarya tare da shi ba, bai taɓa musu ƙarya ba tun a lokacin kafin ma ya zamanto annabi, barantana ba ya zamanto annabi. To su da kansu sun tabbatar wa kansu haka. Amma yake cewa fa idhan nasu qiyamun, qalu tilka idhan karratun khasira, ku yake cewa fa inna ma hiya, ku fasani cewa kawai kuna maganar tashin kiyama, kuna ga wani abu ne da yake baya yiwa. A iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usuna, wanene wacece? Kuna ga in kun mutu kun zama kashi, kun riddige, ya za a tayar da ku, ya za a hada kashishuwan ku, ya za a sanya muku tsoka, ya za a sa muku fata, ya za a sa muku idanu, sauran abubuwan da Allah muku na halitta. Allah ya ce duka abin kiske ne, inna ma hiya, sani cewa kawai ita wannan tashin kiyama ba wani kayan tashin hankali bane a wajen Allah. Innama hiya zajaratul wahida, tsawa ɗaya ne za a yi kowa da wannan tsawon da za a yi guda ɗaya, ita ce waccan tatba'u harradifa, busa da za a yi da ƙaho na biyu. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, ana busawa malam sai ga mutane ga suna suna fa idha hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun, suna bulluwa daga cikin kaburin su. Me ya kai wahala? To wannan tayarwan da za a yi na biyu yahi sauki a wajen Allah subhanahu wataala, abu ne wanda yake mai sauki. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. To suna su ka hore suke Allah yake ce musu innama hiya zajratun wahida, su sani cewa kawai busa ne za a yi ko kuma tsawa ce za a yi guda ɗaya tallin tal. Fa idha hum bisahira, sai ga maka malam waɗannan mutanen gabaki ɗaya sun tashi a cikin halin rayuwa. Malam ce fa innama huwa amrun min Allah, lalle al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala tayar da mutanen daga cikin kaburin su. Fa idhan nasu qiyamun yanzuruna wa huwa an ya'mura Allah israfila fayanfukha fi suri nafhatan thaniyatan. Ya ce abu mai sauƙi ne, kawai umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba Israfil wanda yake riƙe da ƙahon nan cewa ya busa busawa na biyu. Shi dama busa ɗaya biyu ne zai ya yi, na fari kowa ya mutu wanda suka yi saura a ban ƙasa, ya yi na biyu kuma kowa ya tashi, kawai umarni ne Allah zai ba shi. Kuma za ka iya nan ya kafa ƙahon nan yana jira, kawai yana jira ne a ce mishi busa, kawai busawa zai, yana busa kuma kowa mutuwa zai, yana riƙe da shi kuma daga Allah ba da umarnin cewa a busa, kuma daga ya busa kowa tasowa zai. Fa idhal awwaluna wal akhirun, sai ga maka malam mutanen farko da na ƙarshe. Qiyamun bayna yadayir rabbi azza wa jalla yanzurun, sai ga mutanen farkon duniya da ƙarshe, tun mutanen da suka fara zama har zuwa wanda Allah zai kiyama akan su, gabaki ɗaya za su tashi a lokaci guda daga lokacin da aka yi wannan busa a cikin ƙaho. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul Isra'i, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila, ranan da ubangijin ku zai kira ku, fatastajibuna bihamdihi, za ku amsawa kiran Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazunnuna, kuma kuna zaton cewa illa bistum illa qalila, ai zaman da kuka yi a cikin ma kabari ko kuma zaman da kuka a duniya ba wani abu ne ba da yawa, alhali kun yi shekaru, wasu sun yi shekaru dubunnai. وما امر الساعه الا الا كلمح البصر او هو اقرب, magana tashin kiyama ba bai wuce kifta ido ba, duka su sun tada hankali suna ga ya za a yi kaza, ya za a yi kaza, ya za a yi kaza. Can da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin wani daga cikin bayan shi wanda wasu malaman tafsir suka ce Uzairu ne, lokacin da ya zo wuciya wajen wani gari sai ya ga garin khawiyatun ala urushiha, garin rihin da yake cikin garin ya rufto a cikin garin babu kowa, sai ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, taya Allah zai rayar da wannan garin bayan ya zama haka. Fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu, sai Allah ya kashe shi shekara 100 sai Allah ya tarar shi. Yace kam labista, kwana nawa kai? Yace labista yawman aw ba'da yawm, yace ko kwana daya ko kuma kasa ma da kwana guda. Allah yace bal labista 100 amin, bari dai shekara 100 anan kai tur karmi daya. Kuma ba wannan ba, fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, Allah ce kai dubi kaga zuwa ga abincinka da abin shanka, lam yatasanna, bai sake ba, gukin shi bai sake ba, dandanan shi bai sake ba, tuwon nashi da ya kawo ya ajje, Allah ya rike tuwon a yanda yake, babu zancen tsami ko lalace. Mi'ata amin, shekara 100, balla bisa mi'ata amin, fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, sannan wanzur ila himarika, ka yi dubi zuwa ga shakkinka, ya Allah zai tayar da shi. Don mu sanya ka zamanto aya ce ga mutane, yana kallo shakkin ya mutu ya zama kashi, kawai kashishuwan ne a gaban idan shi, yana kallo kashishuwan suka tazo suka haɗu. Kaifa nushiruha, yake cewa ka duba yadda muke haɗa waɗannan kashishuwan, sannan bayan sun haɗu kuma sannan Allah yake cewa ka sauna al'izama lahma, sai muka lullube wannan kashin nan da nama. Fa ka sauna al'izama lahma, Allah yake muka lullube, sannan aka dauko fata hallo aka rufa mushi, duka yana kallo a gaban idan shi. Jakin shi gashi nan shine jakin yayi boda. Allah yake cewa qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, yace wallahi nayi ilimi na sakankancewa da yarda wanda babu tantama akan shi to Allah mai iko ne akan komai shi a gaban irin shi akai annabi ibrahim yake cewa rabbi arini kayfa tu'il mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi ibrahim yake cewa ya ubangiji nuna mini yadda kake raye mutacce Allah yake cewa ai abin ne mai sauki annabi ibrahim bakai imani bane ba yace a bala wallahi ubangiji na imani amma ina ƙara son wani sakankan cewa nan musamman akan wanda nake da na baya Allah ce fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ka dauki tsuntsaye guda hudu kala daban-daban sai ka yanka su ka heɗe su ka hige su ka jagula naman su waje guda ka daka su waje guda gaba daya tsuntsun nan guda hudu sannan sai ka je ka samu duwatsu falamin dutse guda hudu sai ka dora su tsuntsu hudu ka kwaba naman su waje guda sai ka doki wannan naman sai ka cibri hudu kai cibri ɗaya nan sun mad'uhunna sannan sai ka koma ka kira wannan tsuntsayen a lokacin za ka ga inda Allah zai tada su na bangaren dabba wannan tsuntsu kaza yana saman dutse kaza zai taso ya iske dan uwan shi ya hadu kai tsaye a mushi gashi a busa mushi rai ya tashi to wannan abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala ai duk mutum in dai ubangiji subhanahu wataala ya nihe shi da shari'a maganar raya macece wani abu ne wanda yake bai ma kamata ba dadan ya rike wani magana akan shi to kai ka san da babu kai yanzu da aka yi ka ba raya ka bane akai yin ka ne akai daga asalin babu to ina ga kuma yanzu dan ka mutu a tayar da kai wa huwa ahwanu alaihi shi sauki a wajen Allah subhanahu wataala to ka horan duk sun ki wannan abubuwa suna ga cewa izamitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usuna aw aba'unal awwaluna Allah ya ce ba ma aba'unal awwaluna ba fadi musu kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da na farkon da na karshen Allah ya ce duka tattara su zamu zuwa ga wani tsayuwa na wata rana wanda take sananne ita ta tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata musu cewa kasu ta da hankalin su fa innama hiya su sani cewa kawai tashin kiyawan nan zajratun wahidatun ay sayhatun wahida tsawa ne za a yi guda ɗaya tallin tal kowa zai tashi to wannan idan aka yi shi fa idahum bisahira as-sahira ay al-ard kullaha ana busa a cikin kahon nan sai ka ga mutane a wajen ƙasa da ba suna cikin ta ba yanzu ana busa na biyu kawai sai ga kowa bisahira sai gashi a wajen ƙasan Mujahid yake cewa kanu bi asfaliha sun kasance da suna kasanta fa ukhriju sai aka huto da su ila a'laha zuwa ga samanta da suna cikin sun huto suna sama to wannan shine ma'anan fa innama hiya zajratun wahida ku sani cewa tashin kiyama kawai tsawa ce guda daya busa ce za a yi guda daya sannan kuma ana wannan busan fa idahum sai ga makamalan mutane bisahira a wajen kasan ga suna kowa ya huto to anan ubangiji subhanahu wataala yake tafa idahum bisahira nan akwai wasu ayoyi da suke kamacece ne da ita wannan aya Allah yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranan da zamu masanya kasa ba wannan kasar da kuke taka ba za a kawo wata kasar ta daban was-samawatu haka su ma sammai wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kuma za a bayyana gabaɗe a gaban ubangiji subhanahu wataala al-wahid daya al-qahhar wanda yake mabuwayi Allah yace wayas'alunaka 'anil jibali suna maka magana akan to su kuma duwatsun da suka yi girgingir ya za a yi da su فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا الله زي تهير نسو ذاك زاس تهيه زمانتو باب سو سوما دا كانسو سنا cikin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala na bangaren ne shami suma gudu za su rikai watar jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab haka za su rika tahiya sannan kuma kasan nan za ku ganta tankarkar la tara fiha iwajan wala amta ba tudu ba gangare tere livre cinan in ka tsaya zaka kalli babu wani tudu da zai hana ka kallon wani wuri idan ka tsaya ka kalli iya inda idan kake gani zaka gani la tara fiha iwajan wala amta Allah yace wa yawma nusayyiru jibala ka tuna musu ranar da zamu tahiyar da duwatsu wa taral arda barizatan zaka ga kasa ita ma ta fito da duwar abin da yake cikin ta na yauni yani duk abin da yake cikin ta ta huddo shi sannan kuma ita ma ta zamanto a daidaice wannan sune ma'anar waɗannan ayoyi na farkon suratul nazi'at lalle ubangiji subhanahu wataala yana jan hankali akan cewa idan aka zo gobe kiyama to ga abin da zai faru sannan dan adam rayuwar da yake yi ya tuna cewa akwai ranar da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, kuma wannan koma zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Aya ta 15 Allah ke cewa hal ataka hadithu Musa, anan yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam, anan Ubangiji subhanahu wataala zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari na bawa manzo na Allah annabi Musa alaihi salatu wasalam, anna hubta athahu ila fir'aun, cewa Allah mai girma da buwaya ya aika annabi Musa zuwa ga fir'aun, wa ayyadahu Allah bil mu'jizat, kuma Allah ya karfafi annabi Musa alaihi salatu wasalam da mu'jiza daban-daban, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, Allah ya ce mun bashi ayoyi daban-daban mu'jiza daban-daban, saboda dai fir'aun ya imani amma haka in ya gagara. سنكو وبعد ومع هذا استمر على كفره جد آيوين ده الله يباما النبي موسى يتزوى ده فرعون أما فرعون ياتيقى با أكا أبن دي شاهي كافرتي وطغيانه ده جد جد كنش ده وكيتر إيا كان الله سبحانه وتعالى حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر حسي ده الله يمشي كامو نمبوائي وانديكي ده إيكو تولكم وكذلك آقبة من خالفك وكذبك وكذب بما جئت به. To kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan shine sakamakon duk mutumin da ya saba maka, wannan shine sakamakon duk mutumin da ya kareta da annabtanka. Kenan anan Allah yana ba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari na cewa in an kareta ka ko an nuna cewa abinda ka zo da shi ba daidai bane ba, to annabawan da suka gabace ka ma walaqad kuzzibat rusulun min qablika, hakika akwai annaban da su an kareta su kafin kai, sai suka yi hakuri akan kareta su da akai, daga kai ma kai hakuri. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum, kai hakuri kamar su kai hakuri, wannan kuma tasfiya kaman lallashin zuciyar mutum ne. Idan mutum yazo yana fama da matsala kaza, sai ka ce mashi a wacce matsalan da kike fama da ita ai shine wacce ma take fama da shi, wacce ma dake abin da ya same ta kenan, wacce ma abin da ya same ta kenan, yo ai ni ma da kike magana da ni ma kazan na ina da shi, me zaki ji? Sai kiji sauki. Al musibatu idha ammat khaffat, malaman usul suke cewa musiba idan ta zamanto ta yi ta'amimi, yani ta hada mutane da yawa, to abin yana da sauki sama da a ce kawai kai kadai ne ko ke kadai ce. Eh, musiba idan zamanto wani iyada sai kaje kai ma abin mai sauki ne, sama da a ce duk cikin mutane kai kadai kake da wannan musibar, sai ka shaka in ya tara maka hankali. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yana lallashin shi, yana bashi labarin al'ummomin da suka gabata ga irin yanda suka buga da annabawansu, da haka kai ma mutanenka dan sun kareta ka, sun ce ma kaza sun ce ma kaza, wannan abin kariya ta da maka hankali, saboda haka sunnar Allah ta gudana a ban kasa game da annabawan da suka gabace ka. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama hal ataka hadithul ghashiya, afwan hal ataka hadithu Musa, ai hal sami'ta bi khabarihi, shin labarin annabi Musa ba ya same ka ba ko kuma bai same ka ba? Iz yayin da nadahu rabbuhu, ubangijin shi ya kira shi, ai kallamahu rabbuhu, ubangijin shi ya mushi magana, a ina bil wadil muqaddasi, ubangiji subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam, shi yasa yake cewa annabi Musa kalimullah, ko ta Allah cewa kallamallahu Musa taklima kalimullah, to Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam, wannan magana da Allah subhanahu wataala yayi da shi an yi wannan maganan nan bil wadi, a kwari al muqaddasi, wanda yake mai tsarki tsaftatacce tsuwa, a wani wuri wanda yake ake kira shi da suna tsuwa, mal yace tsuwa ismu wadin ala sahihi kama taqaddama, yani tsuwa sunan wani kwazazzabo ne ko kace wani kwari ne, wanda wannan waje anan Ubangiji subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam magana. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu, lokacin da rabbuhu ubangijin shi ya kira shi bil wadi, a wannan kwari al muqaddasi tsarkakekke tsuwa, wanda sunan wajen ne, Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam maganar da aka yi ita ce magana ta izhab ila fir'auna innahu tagha, Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam izhab ka tahi ila fir'auna, zuwa ga fir'aun, innahu tagha, lalle fir'auna yana yayi jijji da kai, ai taga tajabbara wa tamarrada wa ata, mutumin da ya tajabbara yana jin cewa shi daban ne sannan kuma tamarrada yayi tawaye ga Allah subhanahu wataala ka je wajen shi ka mishi nasiha ka mishi gargadi ka mishi wa'azi wanda shi kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam ai dama ya san fir'aun tunda gidan shi ya tashi a gidan shi ya tashi lokacin da ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الله كبار لبار إن شاء من يوحي زواج محيفر النبي موسى إذن تجسور وصبر اللوكة السحرة ما سبوكا فرعون ثم شبوكا سوى دليل بشي وملك ونمتن زاء إيهوانك تكين بنو إسرائيل sai ce to shikenan su banu isra'ilin ko yanzu din namijin da aka yi hawa a cikin su kawai sai kashe shi din namijin da aka yi hawa sai kashe shi yanzu lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta aihe shi Allah ya ce muka yi wahayi zuwa gare ta an ardi'ihi cewa ta shayar da shi fa idza khifti alayhi in kuma tana jin tsoron ba za ta iya ba fa alqihi fil yam ta samu wani kondo ta sa shi a cikin wannan kondon ta sa shi ta jefa shi sama ruwa Allah ce inna raduhu ilayki mu mun doki alƙawalin za mu mai do miki danki ba ma wannan ba waja'iluhu min almursalina Allah ce kai mun miki alƙawalin annabi ne danki tana jewa shi ko faltaqahu alu fir'aun sai iyalin fir'auna yani ma'aikatan fir'auna suka samu wannan yaran faltaqahu alu fir'aun Allah ce liyakuna lahum aduwwan wa hazana wannan lamul aqiba ce karshe zai zamanto musu abokin gaba sannan kuma zai zamanto musu abin bakin ciki ana samun shi gida aka zo aka ce to ya kaza kaza ita matar fir'aun sai take cewa wannan ai qurratu aynin li walak wannan ai abin jin dadin ni da kai ne la taqturu karka kashe shi asa an yanfa'ana yana yi wa amfane mu aw natakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin da ta ba da shawara shikenan aka yanzu mi ake sai aka shiga nemo yanzu to wa zai shayar da shi shine take cewa qalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an julubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi almaradi'a min qabl take cewa hal adullukum ala ahli baytin yakfununahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'da allahi haqqun walakin akthara an-nasi la ya'lamun Allahu akbar Allah ce sai muka maida aka shiga cigiya da shela yanzu an samu jinjiri kuma jinjirin nan fir'aun yana so ya rayu matar fir'aun ta dauke shi a matsayin kaman da to yanzu wannan jinjirin wa zai shayar da shi aka ba da shela shine har aka zo kan wata mace take cewa ai ta san akwai wata mace wanda za ta iya shayar da shi aka ce ta je ta zo da ita da aka ji sai aka kira wannan mahaifiyar ta annabi Musa aka kawo ta ana kawo ta ana meka mata yaro da ta fara shayar da shi sai yarda shikenan sai aka yi alƙawari ita ake biyan ta take zaune a gidan shugaba da ita da ɗanta a cikin ƙarƙashin kariya na ƙarshe haka hukuncin Allah kenan Allah kenan Allah ce sai muka maida mata danta kaga ce Allah ya ce mun mata alƙawalin la takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki ya tabbata mun maida mata yanzu tuni a cikin ɗan awoyi ɗan kaɗan tuni danta ya koma zuwa gare ta kuma a ƙarƙashin kariya da kulawa ta ƙarshe to bayan tana shayar da shi ga ta a gidan fir'aun ga danta a gidan fir'aun kuma tana tare da danta haka aka rayu a cikin rayuwar nan da aka yi har aka kai matakin da aka kai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga wani baki da shi da suna fada da wani mutum annabi wani mutum fir'aun annabi Musa ya ka daukin da ya kawo ya fusata fa kazahu Musa fa qada alai ya zo ya ka dauki ana zaluntar wani kawai da ya kama ɗayan da ya mai kutuho ɗaya kan mutum sai ya mutu annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya bar wannan wajen sai ya kama hanyar Madina almuhim da yayi abin da zai amma da yana yayi shekara 10 yana bar ruwan dabobi aka bashi ɗaya daga cikin ƴan matan nan a matsayin cewa ita ce matar shi wannan shayar dabobin da yayi shekara 10 shi ne a matsayin sadakinta yanzu ya kama hanya ya hutu anan ne kuma ubangiji subhanahu wataala ya magana da shi iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa izhab katahi ila fir'auna zuwa ga fir'auna innahu taga fir'auna hayi jijji da kai ya nuna cewa shi ba wasa bane ba ya taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya sarra shi innahu daga lalle ya ƙetar iyakar Allah subhanahu wataala. Annabi Musa alayhi salatu wassalam idan ka zo faqul ka fada mushi cewa hallaka, shin bazan maka ba nasiha ko bazan nuna maka ba ila zuwa ga wani tafarkin da an tazakka, in ka bishi zaka tsarkaka, zaka zamanto mutumin Allah. Ai qul lahu hallaka an tujiba, shin zaka amsa mini ila tariqatin, zuwa ga wani hanya wa maslakin da wata matahiya tuzakki bihi, wanda zaka tsarkaka a dalilin shi. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sannan kuma in nuna maka ahdiyaka, in shiryar da kai ila rabbika, zuwa ga ubangijinka. Me shiryewa? Shine in nuna maka abinda zaka yi ka bauta wa Allah. Fatakhsha, sai ka zamanto daga cikin masu tsoron Allah. Fatakhsha kenan zuciyarka sai ta ji tsoron Allah, ta rusuna wa Allah subhanahu wataala. Ai fa yasiru qalbuka, sai zuciyarka ta zamanto khadi'an lahu mudi'an khashi'an, mai da'a ga Allah, mai jin tsoron Allah, mai kaskanta a gaban Allah. Ba'da ma kana qasiyan khabithan ba'idan min alkhairi, bayan can baya zuciyarka ta kasance mai tsauri, kazamtacciyar zuciya, wanda ta yi nisa game da karantarwa Allah subhanahu wataala. In maka nasiha, Annabi Musa ke faɗi wa Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sannan ba haka ne kuma fa arahu al-ayatul kubra, Annabi Musa ya nuna wa Fir'aun ayoyin Allah manya-manya da Allah ya ba ma Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Allah hada shi da ayoyi wanda su ne mu'jiza, dan wannan abu ya yardar da Fir'aun cewa lalle wannan mutumin annabin Allah ne. Wannan kuma Allah ya bada labarin haka a cikin wurare daban-daban. Can cikin sura Taha yake cewa izhab ila fir'auna innahu tagha, ka je zuwa ga Fir'aun, lalle tabbas yayi girman kai in ka je ga abin da zaka faɗi mishi. A can cikin Shu'ara'i kuma Ubangiji subhanahu wataala yake bada labarin cewa Annabi Musa alayhi salatu wassalam da shi da Harun, lokacin da suka zo gidan Fir'aun bayan Allah ya aiko su a matsayin masu wa'azi, shi yanzu Fir'auna yana neman Annabi Musa da sunan yayi kisa, sai ga Annabi Musa ya kawo kanshi zawan da kuma yake cewa na zo ne in maka bayani akan bauta na Ubangijin talikai, Ubangijina da Ubangijin dukkan wani abu, wata halitta, shine Allah subhanahu wataala. A lokacin Fir'aun da ya kalli Annabi Musa sai ya ce qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin, wai kai wannan ba kai bane wannan dan yaron da muka tsinta a cikin ruwa muka rene ka kaci abincin mu a nan shekara da shekaru, sannan ba ma wannan ba, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, wai ba kai bane ka aikata aikan da ka aikata, wa kunta min alkafirin, kai dai kana cikin butulu. Annabi Musa ya ce mashi qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Yanzu Fir'aun sai ke cewa wai Annabi Musa ka ce ubangijinka, wai wane ne ubangijin nan naka, sai ce qala al-ubangijina shine ubangijin ku, ubangijin uwayenku da suka gabace ku. Sai Annabi afwan qala rabbul mashriq wal maghrib ma bainahuma in kuntum muqinin, yace ai ubangijina shine ubangijin mahudar rana, ubangijin mahudar rana, in kun kasance masu lissahi da lura da ayoyin Allah, to wannan tabbas za ku gane cewa akwai ubangijin da yake gudanar da su, wannan ubangiji shine Allah na. Fir'aun da ya buɗe baki sai ya ce qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, yace kai ni abun iya abun na fahimta, wannan annabin da aka aika muku mahaukaci ne, annabi Allah. Annabi Musa sai yake cewa qala rabbukum wa rabbu abaikum al, yake cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, qala sai yake cewa ubangijina shine ubangijin uwayenku na farko in kun kasance masu hankali ne. To yanzu dai tattaunawa ta fara zahi, sai Fir'aun yake cewa Annabi Musa wannan abubuwan da kake ambata mana, za mu azabtar da kai, za mu riƙe ka, za mu yi kaza. Sai Annabi Musa yake cewa awalau ji'tuka bi shay'in mubin, ko da na zo maka da wata hujja? Sai Fir'aun yake cewa qala fa'ti bihi, ka zo da hujjata ka, wannan kana da zo da dalilin kan kana da فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين النبي موسى iya dauke da sandash kawai da ya saki sanda sai ta zama tuma cijiya sanda ga ta na amma ko ta zama cijiya wannan menene wannan mu'jiza ce sannan kuma ya sa hannun shi a tsakanin hakarkare shi da damtsen shi da ya daga haka sai ga wani kyalli da wani haske na mamaki Fir'aun ya ce in haka ne ai wannan annabin naku da aka aika muku to boka ne bokanci ne in ku bokanci ne mu muke ta kama da bokanci fa arsala fir'aun fi madha fi mada'in hashirin sai aika cikin kowane lungu da sako duk wani bokan da yake ji da kanshi fir'aun yana kira azo za ai zibe na bankwariya saboda yana ga abin da annabi Musa ya zo da shi wai sihiri ne alhali shi ba sihiri bane ba na annabi Musa kat ne kai da kai ne sihiri aka zo aka tara mutane aka sa rana aka kawo bokayen fir'aun suka zo fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun suka zo suka da igiyoyin su suka jefa igiyas suna jefa suna cewa bi izzati fir'aun da girman mulkin fir'auna lalle mu za mu ci nasara suna jefawa ga macizan su wannan macizan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa lalle sun zo da sihiri wanda ya raza da mutane ya raza da mutane Allah yake cewa auhayna ila Musa sai muka wahayi zuwa ga Musa an alqi asaka kai ka jeho wannan sandar ta ka fa idha hiya talqafu ma yafikun annabi Musa yana jeho sandar shi sai wannan maciji guda ɗaya kadai ta rika hade wannan abin da suka yi na sihirin da suka nuna a idan mutane kamar maciji ne sai annabi Musa kawai rika hade su sai ya hade su ga baki daya daga ganin wannan su waɗanda suke manyan bokayen wanda da su ne ake takama kawai fa'ulqiyas saharatu sajidin wannan bokayen kawai suka zube suka yi sujada da suka yi wa suka ma sujada fir'aun suka ce a amanna bi rabbil alamina kai jama'a ku shaida mu mun yi imani da ubangijin talikai waye ubangijin talikai saboda shi fir'aun yana jin cewa shine ubangijin talikan suka ce a rabbu Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da annabi Haruna fir'auna sai ya kiskirin sai ya ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha fala sawfa ta'lamun sai ya ce a sai ku hade mun tun da wuri an hada baki da ku sai ku hade mun tun da wuri an hada baki da ku wannan makirci ne aka kulla a cikin wannan garin saboda a amshe mana mulkin mu a maida talaka mu zama tuba talaka mu ba da abubuwa makamantan wannan sai ce to wallahi ƙaryan ku fala sawfa ta'lamuna wallahi za ku san kuskuren wannan abin da kuka aikata a lokacin sai umarnin cewa la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin yace zan rika cire muku hannu da kafa min khilafin ta sabani ka ji ita in aka cire maka hannun dama sai a cire maka kafa hagu idan aka cire maka kafar dama sai a cire maka me hannun hagu a ta sabani min khilafin sai ce ba ma wannan ba wala usallibannakum ajma'ina duka sai na tsire ku wannan masu bokancin a wancan lokacin yanzu sun musulunta sun zama to daga cikin mabiya annabi Musa alayhi salatu wasalam kai tsaye da suka bude baki mu suka ce la daira ba laihi ba matsala inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr suka ce mu yanzu mun yi imani da ubangijinmu sannan kuma mun yi imani mun tuba daga abin da ka tirsa samu akan shi ka tsora mu akan shi na sihiri kuma wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alheri kuma Allah shine mafi wanzuwa kai wane ne Fir'aun ya zo aikata abin da aikata ya tsire na tsiriya yayi kaza duk abin da aikata dai aikata ƙarshe annabi Musa alayhi salatu wasalam ya samu suka so daga cikin mutanen nan sai ya gudu da su yani sai suka gudu suka daga abin da ya shahi Fir'aun da suka gudun nan sai bi su sai dauki rundunar shi da wane ne mu za a nuna ba kaza giyan mulki da girman kai da jijji da kai na arnanci ashe jini ne ke dokan shi zai ta hina zuwa ga inda Allah ya rubuta mishi mutuwa yana zuwa ya biyo su sun zo bakin ruwa sun zo sun tsaya kuma ga Fir'aun da dandunan shi gaba daya ya tunkaro su sai mutan annabi Musa sura da sai yace inna lamudrakun sai ka ce wallahi an cin mana wanda kace wai mun shiga uku mun lalace ya zame ƙaryawa ne ta kare ko ƙaryemu ta kare suna faɗin haka annabi Musa da yake iya da yaqini da ubangijin shi yace kalla yace a al'amarin san ba haka bane ba yace inna ma iya rabbi sayahdin wallahi tare da ni akwai ubangiji na kuma sai ya shirye da ni sai ya nuna mana da ya kamata mu Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa anidrib bi asakal bahara akan ka dauki wannan sandar taka yanzu can ta zama macijiya ko yanzu kuma wani aikin hallau na daban za ta yi can da Allah ce wa tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami yana dogara a samanta kuma yana bugowa dabbobin shi ciyawa su ci can tolo ko na makamantan wannan daga cikin ice yace waliya fiya ma'arif ukhra kuma akwai wasu abubuwa makamantan wannan na daban kaga daga cikin abubuwan na daban ta zama macijiya yanzu kuma ga wani aiki da za a yi da ita anidrib bi asakal bahara fanfalqa fa kana kullu firqin ka dawdil azim sai ruwan ya dare gida biyu sai hanya yayi hanya annabi Musa alayhi salatu wasalam da shi da suke tare da shi suka bi wannan ruwan suka shiga hanya ce sak ga ta tsakanin ruwa kuma guda biyu su sun tahi sun huta Fir'aun kuma ya zo ya shigo wannan ruwan gadangadan da shi da wannan kinshi rindunan shi ba su gama shigowa yadda ya kamata ba yadda Allah ya tsara annabi Musa yana faman ya sake buga sandan shi ruwan ya haɗe saboda me kenan kai zo ya same su saboda in ya biyo wannan hanyar kenan tabbashi ya huta zai Allah ya ce watrukil bahra rahwa wannan ruwan da kake gani bar shi yadda kake su Fir'aun innahum jundun mughraqun rinduna ce abin hallakarwa duk abin da suka bari kam taraku min jannatin wa na'im duk abin da suka bari na garake ne na abin ni'imar mulkin ne wane ne karshen su ne zo sai da suka shigo na farkon su yazo tsakiya na farkon su yazo tsakiya saura wanda suke karshen su ma kowa ya shigo Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci wannan ruwan akan ya hade sai ya hade to yanzu wanda ya hade anan ne kuma Fir'aun ya tabbatar da cewa rayuwar shi ta zo karshe sai rika cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin yace ni ma daga yau nayi imani da ubangijin banu isra'il sannan kuma ni ma ina cikin musulmai imani shi zai amfane shi wallahi ba zai amfane shi ba saboda duk mutumin da yake aikata ba daidai ba sai da ka zo hutar rai sai ka ce ka fasa wannan ka fasa tana baka fasa ba tana nan shi yasa aka ce mutun ya tuba kahin rana ta fito daga ina daga yamma mutun ya tuba kahin rana ta zo kahin zuciyarka ta zo karankarama ga kana dab da zaka mutu sai ka ce na tuba ba ba bukatar wannan tubai baka shafa eh wani da gaske to shi ma yazo irin wannan yace ya tuba Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabl wa kuntum min al-mufsidin falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce sai a yau wa qad asaita qawlu sannan ka tabka banna a baya zamu ji bannan da yi wa kunta kuma ka kasance daga cikin mutanen da suke mabannata Allah ce fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya daga yau zamu tsiratar da kai da gangan jikinka dan ka zamanto abun lura abun izina ga duk wani matsiyacin da zai zo anan gaba ka zamanto mushi a matsayin izina abun dokar lisan abun dokar ibra to shine Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa fa'ara yake cewa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai tafarki ila rabbika zuwa ga ubangijinka fatakhsha ka ji tsoron Allah fa'arahu al-ayatul kubra ya nuna mushi ayoyi manya-manya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da aka nuna ayoyi mai aka yi fakazzaba sai Fir'aun ya karyata ai fakazzaba bil haqqi wa khalafa ma amarahu bihi min at-ta'a ya saba ma abin da aka umarce shi na biyayya ga Allah wa asa yaki ya bujire akan bin wannan abin da yake gaskiya wannan Fir'aun bayan yayi wannan kuma Allah yake cewa summa adbara mai matsaya ba hallo sai juya baya yas'a yana gaugawa yana mai tahiya yani fi muqabalati al-haqq bil batil yana gaugawa cikin ya za a iya fuskanci wannan gaskiyar da aka zo ita ya fuskance ta da abin da yake na banza wanda shine tafarkin shi sai shiga tara matsafa akan cewa a zo a fuskanci annabi Musa alayhi salatu wasalam shine ma'anar fakazzaba wa asa ya ƙaryata sannan kuma sun ma'adbara yas'a ya juya baya yana mai gaugawa wajen ya zai ayya kashe ko kuma ya hana mutane su fahimci abin da annabi Musa alayhi salatu wasalam ya zo da shi fa hashara sai tara mutane fanada sai kira yayi kururuwa ya tara mabiyan shi fa qala ana rabbukumul a'la sai fir'auna yake cewa ai ni ne ubangijinku al a'la kuma ubangijin ma madaukaki a can wani wuri yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ai ban ma san muku wani allah ba wannan ne wannan magana da Musa yake yi annabi alayhi salatu wasalam shi yana ga wannan duk surutun manzo ne yi waye allah ni ne allah haka fir'auna ya hodi shi yasa duk mutumin da yake jin cewa yana da mulki ko yana da wane ne ya rika duba irin waɗannan abubuwa fir'auna aka zo aka yi ina yake babu shi duniya tana raye ko ba ta raye ba abin da yasa yake ba abin da za a fasa فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى وانا انا ربكم الاعلى نين اوبنجيكو ودوكي يانا ديدي ده فدار الله سبحانه وتعالى ده كيكي cikin sutul qasasi ma alimtu lakum min ilahin ghairi to yanzu bayan ya fadi wannan maganar fa akhadahu allah allah sai ya kama shi allah ya mushi uba nakal al akhirati zunubin abinda ya ambata a zunubin lahira wal ula da nan gidan duniya sai Allah ya kama shi a dalilin laihin da aikata al akhirati wal ula gobe kiyama akwai taradin da Allah mushi sanan wal ula sanan kuma anan gidan duniya kuma akwai abin da Allah mushi taradi Allah ya azabtar da shi ya walakantar da shi ya nuna shi ba kowa bane ba yana ce ana rabbukumul a'la sai gashi a cikin ruwa iya neman kan shi shi yasa dan adam duk yanda ya kai ga girman kai daga ubangiji ya jarrabe shi da wani abu yanzu kaga ya kareya gaba daya warwas yana girman kai yana ana ce mushi Allah yana ga diyare da mutane amma wallahi yau Allah ya jarrabe shi da wani abu yanzu ka ganshi a ƙasa a daina cewa wayyo Allah yazo waje ana cewa wane ga kujera ana cewa anan ma ya isa ai ƙasa ce dama min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah kyauta lalle da adam kariye girman kai ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala wannan shine iya abin da ya kamata kai a cikin rayuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa akhadahu allah alla intaqama allah minhu intiqaman ja'alahu bihi ibratan wa nakalan li amsarihi min almutamarridin fi ad-dunya allah ya mushi uquba ta hanyar da allah ya kama shi kuma allah ya sanya shi abun buga misali ne ga duk wani dan tawaye wanda zai ma allah tawaye a nan gidan duniya allah yake cewa yawmal qiyamati bi'sar rifdul marfud sai yace waja'allahum a'immatan yad'una ila an-nar sai muka sanya waɗannan mutane su fir'aun jagorori ne waɗanda suna kiran mutane zuwa ga gidan wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun a gobe kiyama babu wani wanda zai agaza musu ba su tallafi ba wanda zai kare su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala kin Allah ya kama shi na kalal akhirati wal ula ay ad-dunya wal akhira wa qila al muradu bi dhalika yake cewa kalimatahu al ula was thaniya aw kilatayhima al ula was thaniya Allah ya mushi uquba a nan gidan duniya sannan kuma da gobe kiyama to wannan bayanin da Allah subhanahu wataala yayi ya baka labarin wani daga cikin manya wanda ake ga cewa ɗan ajin tabarkalla ne akabira mujrimi ha wanda ga girman nan ga mulkin nan ga komi amma ko ba abi Allah ba sai zama to ina ce makomashi wuta kuma ka duba hukuncin Allah a daidai lokacin da matar shi kuma alƙawalin aljanna gare ta a wajen Allah har a cikin Qur'ani mai girma wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'ata fir'auna ka duba gani id qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin haka ne aiwa wa najini min alqawmi zalimin ta roki Allah ya kare ta daga aikin da shi azalimi ya aikata ma mijinta ne amma ita ga ta gidan aljanna Allah mata alƙawalin gidan aljanna shi kuma Allah yayi alƙawalin wuta a gare shi annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب تو دم متمن دي بالله وبنجي سبحانه وتعالى زي ما كسكمكو ده مفي كاون ابين سكمكو idan ko mutai fadari wa Allah Allah subhanahu wataala zai mishi sakamako da irin abin da ya aikata sannan kasancewar kuma dan wani ya aikata ba daidai ba ba yanda za a zulume shi haukaina kana da mata kana da da kai ta jin hankalin su ka dora su akan tafarkin da ya kamata kai iya abin da zaka iya tabbatar da su suka iya to ba la taziru waziratun wazira ukhra babu yanda za Allah dauki laihin su dora maka sai dai ya zama to kada hannu a cikin abin ke kika dora su kike ka karantar da su ayyukan da suke na ba daidai wa duk kike ka karantar da su dan haka duk wanda ya aikata alheri zai ga alheri duk wanda ya aikata abin da yake na saba na ba daidai ba zai ga ba daidai ba wanda wannan kuma irin shi ita wannan matar fir'aun ta tahi aljanna shi fir'aun ya tahi wuta sannan kuma annabawan Allah guda biyu annabi Nuhu da annabi Lot su kuma matattakin su guda biyu sun tahi gidan wuta su kuma a matsa daidai lokacin da mazajin da nasu ɗan aljanna ne annaba Allah ne wanda kai ya maka nuni akan me nuni akan cewa lalle dan adam ya tsaya ya maka kanshi kawai duk mutumin da ya maka kanshi to shine abin da zai samu kenan wanda kuma bai maka kanshi ba to lalle tabbas dan kasancewa ka da dangantaka da wani wannan dangantakar da wani ba ta iya amfanar da kai da komai a wajen Allah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya mun karanta yana cewa Fatima salini min mali ma shi'ti ki tambaye ni a cikin dukiyata abin da kike so amma ki sani idan biki alheri ba zan iya miki komai a wajen Allah to amma yau zaka samu wasu da sunan malumta ko da makamantu wani a cewa ɗan gidan suwa ne to ko ɗan gidan suwa ne ko ɗan gidan wane ne kai wallahi in baka yi aiki alheri ba kai ba kowa bane a wajen Allah Abu Lahab duk yanda kake jin cewa kai wani kaza ne a cikin addini ko kuma a ku kaza ne saboda dangantaka ce ta kaza ka kai Abu Lahab ba kai shi ba matsayin baba yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban manzo Allah ne amma ga sunan shi ne ana karantawa muna bautawa Allah da karanta wannan abin kuma tsine mishi ne Allah yake yi me yasa saboda bai imani ba manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo aka bashi annabtar da ya kira su gaba daya ya banu fulan sai da suka zo har saman dutsen Safa yace banu fulan ku tsiratar da kanku daga gidan wuta banu fulan ku tsiratar da kanku daga gidan wuta la ubuni ankum min Allah shay'a bazan iya amfana muku komai a gaban Allah ba manzo Allah ya ƙara ambata cewa duk wanda aikin shi jinkirtar da shi dangantaka shi batta iya sadar da shi to amma ayu sai a ce ai wannan shi ai wannan dan gidan shehunne ne ko dan gidan waliye ne sai ga mutuna abin da ya dama kai ka ce kaman zuriya ce gaba da Allah ce duk kusar kaka alhali a daidai lokacin da ga dan da ya fito daga tsatson annabin Allah Allah ya wuta da shi dan annabi Nuhu dan shi ne innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin duka ga sunan a cikin Qur'ani ana karanta amma kawai wasu mutane su kafa kansu da sunan cewa su gidan kaza ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu karantarwar da ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita ya nuna mana duk abin da yake bata ne ba mu iko nisantar shi ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai a karatu na gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi aya ta 27 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله